نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dia tercabar dari Allah Taala di hadapan awal nabana, ke bokai bukan syawal. Sekarang terdubuknya dari mulu, dah arba'in, dah ukur hijriah, pada sini dia cipta tapas bukan mayu. Sekarang terdubuk biu dah asyirin. Jabiu miladia. Nama awalnya dari na jamaah jihad Bauchi Nigeria. Dan dapat doa azim muslim cium. Awalnya masalah cium agar jamaah di Masjid Nur. Karena ia ina mata. Muna fatan Allah ya sanya mana albarka cikin zaman da zamu yi da kuma abubuwan da zamu tattauna. An umarce ni da na yi magana akan zamantakewar aure a musulunci, alkhairan da ke ciki da kuma matsaloli da ma'aurata suke fuskanta da kuma wanda za su yi aure. Na farko dai iyayen mata ku sani cewa shi aure addini ne, da inda aka ga mace to ya kamata a mata tunanin za ta aure na gaba in ma mace ba, ko kuma idan an ganta a ce to mai aure ce ne mutum, kuma san samu mace ta zama tana ƙarƙashin mijinta ne shi yake kulawa da shi'uninta a al'amura na rayuwarta. Zaman lafiyar namiji, kwanciyar hankalin namiji, samun natsuwa na ɗa namiji a rayuwarsa shi ne ya samu sharikiya, abokiya ta zama saliha, matar ƙwarai ko mun ƙarancin shekarunta ko kuma yawan shekarunta. Idan aka samu na ƙwarai a cikin kuɗin mata, to kukan inganta rayuwar namiji, kukan kwantar masa da hankali, yakan ji daɗi, ya samu walwala. Idan ku aka kuskure ku iyaye mata aka samu matsala, ba a samu na ƙwarai a cikin ku ba, ba a samu masu tarbiyya a cikin ku ba, ba a samu masu kiyayewa a cikin ku ba, to za a sha wahala. Da yawa Allah yakan haɗa wa mutum abubuwa da yawa na ni'imar rayuwa, amma wallahi idan bai ba shi matar kirki ba, to sai an tausaya masa rayuwarsa. Da haka mun haɗu da ku a ne a nan don mu gyara halayenku, mu gyara ɗabi'unku, mu kyautata rayuwarku, mu inganta ku, ku ji daɗin rayuwa ta aure, sannan kuma waɗanda suka aure ku da iyayenku ma su ji daɗin rayuwa da ku. Malamai sun yi bayani duk mace ta ƙwarai yana da kyau a same ta da wasu siffofi kamar haka. Akwai waɗanda ita ne za ta samar wa kanta, akwai wanda kuma Allah ne yake kaddara mace ya bata. Malamai sun daɗa ba da shawara ga duk da zai yi aure, to ya kamata ya nemi wata mace mai siffofi kamar haka. ana in za a aure ku to ya zama kuna da waɗannan sifofi. Haihuwa tana da kimanta mace a wajen namiji, kuma shari'a ma ta lura da mace mai haihuwa. Na fara da maganar haihuwa ne saboda yanzu Allah ya kawo mu lokaci 'yan matan zamani ba sa son haihuwa. Akwai wadda ta yi aure daga yin aure miji ya je soka mata allurar fulani, ita bata ma san cewa ita mai haihuwa ne ko ba mai haihuwa ba, amma saboda harkar yaranta da son morewa rayuwa da tunanin jin daɗi wai tana zuwa aka fara zuba mata ƙwayoyi na hana haihuwa da allurori na dakatar da haihuwa, ya lalata mata mahaifa, ya lalata mata al'ada, ya lalata mata lafiyarta, haka ta ƙare rayuwarta cikin wahala, cikin zubde-zubden jini. Daɗin da ake nema a jinin auren ba a samu ba saboda wannan alluran sun likirkita mata al'adarta. Da haka ina jan kunnen mata, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye, ku daina zuwa kuna yi wa kanku allurai ko ana muku allurai daga farkon yin aure saboda gudun haihuwa. Kuma ki sani matar da take haihuwa yana daga cikin sifofin da ake ba wa namiji shawara in zai yi aure ya aure mai haihuwa. Ba wai dan mara haihuwar ta yi laifi ba, a'a, Allah ne yake kaddarawa ya bayar, amma dai son samu in namiji zai aure ya aure matar da take haihuwa. An ta kuna waludan, malamai suna ba da shawara duk wanda zai auri mace ya auri wacce take tafi shi ƙarancin shekaru. A nan kamar ana nuna yana da kyau in dai an samu dama mijin da zai aure ki ku yi rayuwar aure ya zama ya girme ki, ya zama ya ɗan fi ki da shekaru ko da ɗaya biyu ne haka, saboda namiji shi ke sama da mace, dole ne ta auri wanda yake zai tsawata mata. Amma yanayi yakan sa Allah ya kore miki ki samu wanda yake sa'an ki ne, aboki. Ba laifi ba haramu bane dan an auri aboki wanda an yi aji daya, an yi karatu tare, an tashi tare, ko kuma ya zama wala Allah ma kin girme shi, amma shi kuma ya nuna cewa yana son ki a haka, ko ba laifi ko da kin girme shi in za ki aure shi, amma za ki mai ladabi da biyayya. Sai dai galiban ɗabi'a irin na ɗan adam, idan mutum ya ga wanda yake tare da shi ya girme shi, to bai fiye ba shi umarni ya bi ba. To abinda ake gudun ki aure wanda kika girma ko wanda yake sa'an ki, kada ya zo ya ce ki yi ki ce ba za ki yi ba. To shi yasa ake so iyaye su rinka lura da wanda zai aure yarsu ya zama akwai bambancin shekaru a tsakani, an ta kuna asghar minhu sinnan. Abu na uku suka ce yana da kyau namiji ya auri matan da ya fi ta matsayi, ma'ana an ta kuna hiya aqallu minhu jahan, ta bata kai shi matsayi ba, bata fi shi ba daraja, ya zama mace a ranta ta ji cewa ta auri wani babbanta wanda ya fi ta ilimi, ya fi ta ɗaukaka, ya fi ta wadata, ya fi ta matsayi a cikin al'umma. Duka waɗannan an bincika ne a rayuwar yau da gobe. Idan mace tana ƙarƙashin wanda yake gaba da ita, an fi samun zaman lafiya da gudun samuwar gori da yaɗuwar baƙaƙen maganganu a tsakani. Da haka yana da kyau masu yin aure mutum ya nemi matar da ya ɗan fi ta matsayi ko yaya, ba wacce ta fi ka komai ba, ta fi ka ɗaukaka, ta fi ka daraja, ta fi ka gaba, ta fi ka gaba. Ba haramun ba ne dan an auri wacce ta fi ka ɗin, amma dai ɗabi'ar mata wasu suna da girman kai, dan mutun ya aure matar da tafi shi kudi ko tafi shi matsayi ko tafi shi daukaka ba mamaki ya girbu lakanci a gidansa zai iya yiwa wasu kuma ba su sani ba kuma laifi bane ba haramun bane amma shawara ce ake barawa dan Abdullahi dan Mas'ud ya aure matar da tafi shi kudi ita tana da kudin da tana ba da zakka shi kuma baya da halin da ya kai nata haka kuma aka ce mutum ya aure matar da tafi shi ya fita dukiya idan matar da zaka aura ka fita kudi idan matar ka tafi ka kudi in kai wasa ita za ta juya ka a gidanka idan matar ka tafi ka kudi in kai wasa ita za ta juya yayanka idan matar ka tafi ka kudi in ba sa'a kai ba in an zo neman aure wajen ta za a ji wannan yana faruwa da yawa dan haka malamai suka ba da shawara lalle namijin da zai aure to tabbatar matar da zai aura ya fita hali ko da yake yanzu ana rububin mata masu kudi ko ƴaƴan masu kudi saboda maiƙo saboda samun babbar inuwa saboda kaza saboda kaza amma tajriba experience yau da gobe ta nuna da yawa ba duka ba daga cikin mutanen da suke auren matan da sun fi su to kuma zaka ga gidan a hannun matan yake ba a hannun su yake ba wanda an fi son kuma namiji ya zama shi zai rinka juye sannan abu na biyar ana so mace ta zama kafita matsayin dangantaka danginka sun fi nata dangantakanka ya fi nata ke ma ya zama mijin da zai aure ki ya zama ya fi ki ta wannan bangaren shi ma mai gudun ya da magana da gudun wulakanci don a ƙa'ida a shari'a namiji shi ke sama da mace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim sannan abu na shida na ƙarshe dole ne macen da za a aura tana rayuwa fi bi'atin karima ma'ana a cikin wani yanayi wannan a ba su wuri su rinka shigowa nan sun fara surutu su rinka shigowa nan ga fili ga fili nan su daina surutu a ta rinka rayuwa a wuri wanda yake ingantaccen wuri wuri mai tarbiyya wuri wanda yake akwai ainihin wato kamewa kar mutum ya je ya auro mace a wurin da yake ba tarbiyya ba addini ba kulawa sai mutum ya zo ya gamu da lalacewar tarbiyyar ƴaƴansa tun daga gidansa saboda uwarsu baka auro ta a gidan ƙwarai ko gidan kirki ba to da waɗannan nake so neman shimfiɗa akan abinda zan yi bayani insha Allah ta'ala menene hikimar yin aure menene hikima ta yin aure duk abinda kuka ga shari'a ta ce a yi to lalle akwai hikima akan yin wannan abu na farko shi aure kwanciyar hankali an ce ai aure ne dan a samu kwanciyar hankali dan adam ko yana so a rayuwarsa ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa وجعل منها زوجها ليسكن إليها هكا الله يفدى شكين سورة الأعراف الله تبارك وتعالى يباوى النبي معتا النبي آدم دين يسامو سكوني لكم شانك لي أقريتا إمام الطبرية ليأوي إليها لقضاء حاجته ولذته ليسكن إليها أنا نفهم dan ya karkata zuwa gare ta dan biyan bukatarsa namiji yana samun kwanciyar hankali ga mace ya biya bukatarsa ga matarsa da Allah ta kwantar masa da hankali wajen maganganu ta dauke masa sha'awarsa ta dafa masa abinci ta kula masa da ƴaƴansa kula masa da arzikinsa da dukiyarsa, sannan in ya shiga tashin hankali da damuwa wurinta zai zo. Shi yasa Ibnu Katsir yace ya alafaha wa yaskuna biha, ya saba da ita kuma ya rinka samun wato sukuni da kwanciyar hankali a tattare da wannan mata. Iyaye na mata, yanzu wannan Qur'ani ne yace a aure ku dan a samu kwanciyar hankali da nutsuwa saboda auren ku. Iyaye na mata, ina tunatar da ku Allah, ina kuma tunatar da ku mutuwa, ina tunatar da ku lahira. Ki sani ke mace aslan Allah ya yi ki ne dan ki kwantar da hankalin mai gidanki, ki shimfiɗa masa rayuwa mai daɗi, ya samu sukuni, ya samu nutsuwa da ke, ba ki tayar masa da hankali ba, ba ki jefa shi cikin damuwa da ɓacin rai da hawan jini da bugun zuciya da tashin hankali ba. Kowace mace ya kamata ta san cewa wazifar ta, aikin ta a gidanta, yaya za ta kwantarwa da mai gidanta hankali, yaya za ta bashi sukuni, yaya za ta bashi nutsuwa. Duk macen da bata sifantu da wannan sifa ba, to gaskiya ba a ce ba a ci san aurenta ba. Yau maza nawa ne matan su suka samu sawan jini? Yau maza nawa ne matan su suka firgita su a rayuwa? Yau maza nawa ne ba su da kwanciyar hankali idan sun shiga gidajensu? Yau maza nawa ne sun fi jin daɗi in sun fita daga gidan matarsu? Yanzu ke kin yi wa kanki adalci yayin da kika sifanti da wannan sifa? Yanzu ke kin taimaki kanki da kika sifanti da wannan sifa? Ba rahama, ba tausayi, ba jinƙai, ba haƙuri? Ko da Allah ya haɗa ki da miji fitinanne, miji mai tayar da hankali, ko da Allah ya haɗa ki da miji
mara tausayi, mara jinƙai, ke wace gudunmuwa kika bayar wajen gyara shi, wajen samun ku da nutsuwa, samun ku da nutsuwa da kwanciyar hankali a tsakaninku? Qur'ani dai ya ce a aure ki ne dan a samu kwanciyar hankali. Kenan daga cikin manufofi na yin aure, yayin da budurwa da bace aure ba ta ji a ranta in kai aure za ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa, amma ba a samun kwanciyar hankali da nutsuwa ta sai an haɗa kai da miji. Idan aka samu saɓani da miji, rayuwar ba ta daɗi, ba a samun sukuni, ba a samun kwanciyar hankali, ba a samun nutsuwa. Kin sa galiban za ki ga yayin da budurwa ya zanta ya aure, in dai auren ya yi kyau ya yi daɗi, shekara da shekara da duk kin zata ce ki ta jikin ta ya canja, ta ƙara kima, ta ƙara haske, hankalin ta ya kwanta, iyaye su zata su farin ciki cikin ɗalibin kwanta, ta kuma za ta samu tashin kwanta ta kwanta. Kin ga wannan ya nuna shi ta ci sa'a, ta samu sukuni da dacewa da yawa. Haka shi ma namiji, yawanci yau saurayin matashi ko matsayin in da yin aure da yadda Allah tabaraka wa ta'ala
an samu sukuni, zaki ga ya canja, kana ganin sa zaka ce wannan sabon aure yayi. To irin wannan shine manufar shari'a akan yin aure. Ba a san tashin hankali, ba a san firgici. Wata ta kira ni waya jiya tana malam, dan Allah ka taimake mu, zan kashe auren yata. Me ya faru? Ta ce wallahi auren bai yi ba malam, ba kwanciyar hankali, ba ci ba sha, ga fada, ga rashin zaman lafiya, kullum koke, mu ba mu huta ba,
yan nan bata huta ba kuma duka duka auren ne bai wuce wata uku wata uku ba a ci sa'a ba suka ce ba za su iya zama su ci gaba da gudanar da rayuwar auren nan a haka ba da haka dole kawai a raba wannan auren saboda kun ga ba a samu sukuni ba ba a samu natsuwa ba abu na biyu daga cikin manufofi na yin aure shine akwai baqa'u an-nasl al-insani ana yin aure ne dan a samu hayayyafa da yaduwar dan adam haihuwa kenan ki sani yake amarya ki sani yake mai sabon aure ko ya kai mai aure daga cikin manufofin yin aure shine a hayayyafa ba wai a zauna a bushe a dake a kekashi a ki haihuwa ba addini bai yadda da zaman kin haihuwa ba addini bai yadda da koran yaya ba addini bai yadda da dabaru da wayo da za a yi a ki haihu haka kawai ba tare da uzuri karbabbe ba Maqil ibn Yasar Allah ya yadda da shi yace wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni asabtu imra'atan zatu hasabin wa jamalin ni na samu mace yar dangi kuma kyakkyawa to amma fa ya rasulullah wa innaha la talidu sai dai matsalar ta bakarari ya ce ba ta haihuwa afa a tazawwajuha ya rasulullah kana bani shawaran in je aure ta aure ta dankenta aure ta dangantakanta amma ba ta haihuwa wa innaha la talidu ba ta haihuwa annabi ya ce la kada ka auri matar da ba ta haihuwa kenan yana daga cikin manufofi na yin aure shine a haihu ke ma karki auri wanda baya haihuwa don yana daga cikin manufofi na yin aure shine a haihu a hayayyafa to sai dai larura wanda Allah ya kaddara masa baya haihuwa ita ma ya kaddara mata ba ta haihuwa sai su hadu aje ayi aure a ta zama haka ayi ta addu'a Allah zai ba su ƴaƴan aljanna ko kuma an riga an aura din an samu ba ta haihuwa sai ayi hakuri a rike ta a haka ko kuma an aure shi ba a sani ba ashe ba mai haihuwa bane to sai ayi hakuri a rike shi in an ga za a iya zama amma mace tana da zabi duk wacce ta aure mijin da ta ga baya haihuwa ko ta zauna ta yi ladabin aure Allah ya bata aljanna ko kuma in ta ga ba za ta iya ba tana son ta samu zuri'a sai ta nemi ya sauke mata ta fita ta je ta yi aure wata ta zauna shekaru barkate ta yi hakuri tana jiran haihuwan Allah bai kawo ba ashe mutumin ba lafiya dan haka da ta fita tana fita shekarar farko ta samu cikinta da jaririnta to kun ga anan ba daga gare ta bane daga gare shi ne to mata suna da zabi ko a zauna da mijin a haka a yi haƙuri wasu ɗin ba su da buƙatar ƴaƴan dama sai a ta rayuwa a haka in kuma kin ga kina buƙatar haihuwa to ki nemi ya sauke miki ba zagi ba cin mutunci ki je ki saki sabon aure don ki aure mijin da za ki hayayyafa tare da shi haka shi ma namiji in ya auri macen da ba ta haihuwa kyanta ya haƙura ya riƙe ta saboda shi yana da daman da zai iya ƙara ta biyu ta uku ta hudu bai kamata a ce ya kore ta saboda ba ta haihuwa ba ya tara mata baƙin ciki da damuwa sai ya riƙe ta a haka matuƙar ta yadda larurar a kanta take har zuwa lokacin da Allah zai yi juyin sha'aninsa to wannan ma ba laifi a riƙe ta a ci gaba da kulawa da ita kuma za a samu lada to annabi ya ce a'a ka yi haƙuri Maqil ya sake dawowa gurin manzon Allah ya ce ya rasulullahi inni asabtu imra'atan zatu mansibin ko zata mansibin wa jamal na samu mace fa mai kyau ga dangi yar dangi ce ina son fa aure ta annabi ya ce ka fa hakura karka aure ta saboda ba ta haihuwa ya sake dawowa karo na uku sai annabi ya ce ya jama'a tazawwajul wadudal waluda idan za ku yi aure ku aure matan da kuke so suke son ku kuma masu haihuwa fa inni mukasirun bikum al-umama lalle zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi al-kiyama in kun aure masu haihuwa to samun al'umman annabi mai yawa zan yi alfahari da wannan a gaban sauran annabawa. Imam al-Banawi yace wa hadha hassun azimun ala al-hirsi ala takthir al-auladi, wannan kwadaitarwa ne mai girma daga ofishin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake nuna lalle ma'aurata ya kamata su rinka tara yaya su nemi yaya a cikin auratayensu. Yace a kuma dhammanahu nahyun anil azli, kuma wannan hadisin yana tattare da hani akan azalo. Me azalo? Irin mutanen da suke saduwa da matarsu idan ba sa son haihuwa da sun zo sun yi inzali, maimakon su fitar da su zubar da maniyinsu a jikin matar sai su zare sai su tsayar da maniyin a waje. Yace wannan hadisin yayi hani akan haka. Kuma malamai ma sun faɗa akwai cutar da mata, ba a yi wa mace wannan sai an nemi izininta, sai in ta yarda, don wannan din shine jima'i. Amma da yawa akwai masu cutar da matansu ba su neman yardarsu, lokacin da za su yi inzali sai su zare jikinsu su yi inzalin a waje wai don kada su haihu. Wallahi wannan zalunci ne, wallahi wannan cutarwa ne, kuma kar ki yarda da wannan. Sai dai in ku kuka yi ittifaki tsakaninku za ku yi planning. Wannan yana daga cikin planning da ake yi da ba sai an sha kwaya ba. A lokacin da miji zai inzali sai inzali a waje, da zai inzali yana tare da mata ba. Inzali shine fitar da mani. To amma wannan ba a yin sa sai da yaddar ita mace ta amince a yi mata a haka. Idan bace yadda ba hakkinta ne dole a bar mata. To Imam al-Munawi yace wannan hadisin dhammanahu nahyun anil azli, azalo kenan. Sannan wa tawbiqun ala fi'lihi, sannan kuma yace wa yanbaghi lil insani ri'ayat al maqasid ash-shar'iyya, yana da kyau ga mutum mai aure ya kula da manufofi na shari'a, wa isariha ala shahawati an-nafsaniyya, ya lura da manufofin yin aure shine a samu haihuwa, a fifita manufofin shari'a na yin aure na a samu haihuwa akan shahawa na dan adam. Ke yarinya da kika rudi kanki daga yin aure kina cewa ke ba za ki haihu ba, ke kaza ke kaza, wasu matan ma ba wai mijin ne fa yake magana kin haihu ba, ita take kin haihu ba, wallahi haihuwar ki a gida shine gatan ki, wannan ƴaƴan su ne rufin asirin ki a gidan ki Hajiya, ƴaƴan ki maza ko mata a gidan mai gidan ki su ne garkuwar ki. Ki je ki hana kanki haihuwa, ya je ya auro wata ta zo ta yi ta zuba ƴaƴan duk shekara ta mallake gidan ta wuce ki. In mutuwa ya tafi kicin gado, ƴaƴanta su cinye gadon, ke kuma kina zaune a barki akan tumuni ɗaya bisa takwas, shi ma ɗaya bisa takwas ɗin tarayya za ki da kishiyarki. Idan kika zo ba ki haihu ba, ki rasa ɗan da zai kula da ke bayan ubansa ya mutu, ki rasa ɗan da zai kula da ke bayan tsufa ya zo miki mijinki ya mutu. ƴaƴa albarka ne, ƴaƴa alheri ne, da yawa ƴaƴa suna rufa wa iyayensu mata asiri. Kuma na sha faɗa a karatu ina maimaitawa, da yawa-yawan maza, yawa-yawan maza da yawansu suna mutuwa ne su bar matansu, da yawa mutuwa suke su bar matansu. Da haka in miji ya mutu ya barki da wahala, bai barki da ƴaƴa ba, abubakar. In ya mutu ya barki da wahala bai barki da ƴaƴa ba, to wannan wahalar ke zaki ta bibiyar maƙota, kina bibiyar ƙannanki, kina bibiyar yayyanki, kina bibiyar ƴaƴan ƙanwarki, kina neman kuɗin makaranta a wajen ƴaƴan yarki, saboda ke baki haihu ba, sai ki wulaƙanta in ba sa a kai ba. Amma duk wacce take da ƴaƴa to za ki ga tana da rufin asiri. Da haka wannan tunani na ƙin haihuwa da hana kai haihuwa a gida, in dai ba daidaitawa akai ba, akwai ba tsarin daidaita iyali, daidaita haihuwa. In mace tana haihuwar kunika, ai planin ta rinka haihuwa duk bayan shekara biyu shekara uku, wannan ba laifi bane. Amma haka kawai saboda tsabar duniyanci ki ce wai ke ba ruwanki da yaya ba kya san haihuwa, to kin cutar da kanki. Imam Sanani Allah masa rahma yayi bayani a cikin wani hadisi da yake magana akan manufar yin aure, shine kame kai da kame gani. shari'a ta ce ai aure ne dan a kame kai kamar ya kame kai mai aure zai kame kansa daga zuwa yana aikata zinace zinace wacce take da aure tana da wata hasana tana da wata kariya saboda tana da mijinta na sunna an fi jin tsoron fasadi ga matar da ba ta da aure Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man istata'a alba'ata falyatazawwaj wanda yake da ikon aure to yayi aure duk wanda yake da hali wanda yake da dama wanda yake da iko to yayi aure fa inna aghaddul basari da yin aure ne ake samun kamewar gani wa ahsanu lil farji da yin aure ne ake samun kiyaye farji kiyaye al'aura ba za a kai sha'awa zuwa ga haram ba wa man lam yastatifa alaihi bisawmi wanda duk ba zai iya ba shari'a ta ce to ya kama azumi ashe yin azumi yana ba wa dan adam kariya dangane da fadawa cikin tarkon shi dan akan biyan bukata na sha'awa na san zuciya wa innahu lahu wija'un wannan azumi zai zama wata garkuwa ne a gare shi Imam Sanani yace a cikin wannan hadisin fihi al-hasu ala tahsili ma yughaddu bihi al-basar wa yuhsanu al-farj an kwadaitar dangane da yin abinda zai sa a kiyaye gani a kiyaye kuma farji Abu Hamid al-Ghazali Allah ya masa rahma yana bayanin fa'idoji da amfanin aure yace wa fihi fawaid khams a cikin yin aure akwai fa'idoji guda biyar na farko akwai alwaladu za a samu da za a samu ƴaƴa za a samu haihuwa kenan yana daga cikin manufar yin aure a haihu wa kasru shahwa akwai karya sha'awa idan mutum yayi aure zazzafan sha'awa da take damunsa ko take damunta ana kashe wannan sha'awa din saboda yin aure akwai tadbirin manzili tsara gida da kulawa da gida duk mai aure za ku ga gidansa a kimtse yake ba a watse yake ba saboda yana da matar da za ta kula mai da gida kenan ita ma mata ya kamata ta sani yana daga cikin manufofin yin aure ta tsara gida ba wai ki zauna ki zama ballagaza ki zama mara kimtsi mara tsari wasu matan in an shiga gidansu ba kyan gani ki rinka yin rayuwa irin na ƴan mata a cikin gidan aure yarinya budurwa ita ce ba ta da kimtsi a shiga ɗakinta a ga zannuwanta a jajjefe wandunanta a wawwatse ɗankwali a jefe sarƙa a jefe banɗakinta ba kyan gani saboda ba ta da aure ta wahal da uwarta ta wahal da tsohuwarta ba ta da kimtsi to wannan rayuwa ba za ta yi a gidan miji ba Imam al-Ghazali yace akwai tadbiril manzili tsara gida dole ne mace ta zama mai tsara gidanta ba wai mai wargaza gida ba duk matar da ke je gidanta kika ga tarin uban tsumokara a wawwatse to ba ta da kimtsi wannan mata ba ta da kimtsi kuma in ke kina ji na kina da wannan halin to da ke nake dan naga wata na ta turbuna fuska eh mana an fada din akwai matan da suke suna da wahalar sha'ani wallahi maza su ta wahala akan ku kin watsar da wancan kin zubar da wannan komai naki ba a shirye ba miji yazo yana neman abu yana neman hularsa aje a tarar da hularsa a kitchen dan Allah mai alakar hular miji a kitchen to ba ta da tsari sauri take yi za ta je ta ajiye mai ta manta sai ta dora masa a durowar kan kitchen da shirme ne wannan ana neman cokali da za a ci abinci sai gashi an je an nemo cokali a cikin akwatinta me ya kai cokali a akwatinki saboda rashin tsari ba daidai bane wallahi ana neman ruwa zai sha ruwa wallahi ruwan gidan ya kare bari in debo maka na toilet kwarai kuwa wani me kuke wani ha duk ba kuna yi ba kuna yi ai saboda tsabar rashin tsarin ki wai mai gida yazo yana neman ruwan da zai sha wai babu wai ba ruwan sha a randa ba ruwan sha a fridge ba ruwan sha kaza bari a debo masa na toilet ruwan pollution a debo a afka masa a ta mai pollution a cikin sa ba tsari wani mutum yazo yana ta fada da matarsa sun kasa daidaitawa ina musu sulhu yace haba mallam an taba yin mace ba ta da kimtsi ba ta da tsari nace me faru haka yace komai bata san inda take aje abu ba yace nan fa yanzu nan kan kujera sai ka tarar da cokala cokalan cin abinci akan a kujeru a falo take ajewa sai ta zo ta aje maka cokalin cin abinci akan kujera a falo ya kawo kashin miya ta je ta kai karkashin gado me alakar ajiye naman miya karkashin gado ha ba hajiya da waɗanda suke daukan kubewa da daddawa wai sun boye wai a karkashin gado ka shigo ɗakin ka kaji yanda ka san wato wani wata jaba ce ta mutu ashe daddawa aka kimtsa maka karkashin gado me alakar ajiye daddawa karkashin gado kuna da karancin tsari ko a tara kayan wanki a kitchen kayan wanki a kitchen fitsarin yara kayan fitsarin yara kayan datti wai a kitchen wai a nan kwandan ajiye kayan wankin a kitchen take ajiye ko ki ga mace tana yin tsifar gashin kanta za ta yi kitso amma a cikin kitchen dinta kin ga gaba daya wannan ranar ko wannan satin gaba daya duk abincin da aka tuka maka insha Allah da gashi a ciki dan wani an zo an tuka masa ya sharbi miyar kubewa yayi loma ya ja yana taunawa yana ja sai ya ji wani zare-zare ya dauka zaren nama ne ya sa hannu haka ya jawo shi yaga abu ya ki karewa yana ta ja yana ja sai ya daga sai ya ga gashi ashe wai ranar matar ce wai tayi tsifa wai yazo yana ce me ya kawo gashi ce wallahi kai hakuri yau ne tsifa yau ne kitso daka ita idan ta yi tsifa ta yi kitso sai ta miƙa rabon kitso a cikin miyarta da kuma mai tuwanta akwai wanda ya ce min ya tsinci kusa kun san kusa irin ta famika din nan ko kusa mai hula wanda ake sa famika ana kwalliya da ita ya ce wallahi wata ran ya tukuikui wata loma ya jefa yana tauna sai ji garas sai ji haƙoninsa yana wani rawa ya sa hannu yana zaruwa sai ga irin wannan yar kusa me ya faru wai ashe famikan ta ne wai ta bare ya aka yi tana tankaɗan gari kusar ta zo ta fada a ciki ba tsari ba tunani da waɗanda ake tarar da shazumami a cikin abincinsu da ƙwari akwai ƙwarin da suke bin abinci kin san me tukunyar miyar ta ce ba ta rufewa sai ta batta a buɗe kuma inda ƙwari suke gudana daman yana daga cikin ƙazantar mace ku yi haƙuri da wannan maganar ƙazantar mace duk matar da aka ga ƙwari a kitchen ɗinta to ƙazama ce ya aka yi kika bar ƙwari da kyankyaso a kitchen ɗinki yaya baki sai maganin ƙwari ba kuma duk inda kika ga ƙwaro akwai ƙazanta ne akwai wasu abubuwa da yake bi ba kya rufe abubuwa ba kya daddaure abubuwa ba kya kikkimtsa su to tunda ku kwari suna yawo to wallahi abincin mai gidanki kuma za a samu kwari wannan maganan ba sharri nake muku ba ya ku iyaye na mata wallahi ana tarar da kwari a cikin abincin ku kin cuci mijinki dole ya tunani ya karo kishiya ga yan matan zamani nan masu kyalkyali a bakin titi kyalkyal za ka ganta tatas ai inda ke kin zama awon igiya ba wanda ya je nemo mai kyalkyali wanda za ta gyara mai gida duk wacce ta yi sakaci ta yi wasa da gidanta da ta kashe gidanta da kazanta to wallahi albishirinki da kishiya wai wata wai mijinta wai yazo zai fita wai ya dauki 200 ya jefa mata ya ce gashi nan karbi ta ce wannan fa na me ya ce kitso za ki je ki dan na ga kiki ki kitso ba ta ma kitso sai ya roƙe ta Allah annabi ta je ki kitso tukunna saboda gashi ya yi mugun dankarewa jirgin dankaro kenan wallahi so yana daga cikin manufa ta aure a gyara gida a kula da gida tadbirul manzili sannan yace akwai kasratul ashira inji Imam al-Ghazali samu dangi sannan kuma mujahadatun nafs bil qiyam bihinna mutum yayi kokari ya dauki nauyin mata daga cikin manufofi na yin aure da amfanin aure daukar nauyi daman namiji shi zai kula da ci da sha da sabulu da omo da kudin zuwa unguwa da kudin kitso da kudin kaza da kudin kaza daukar nauyin iyali daukar nauyi na auratayya wannan wani abu ne wanda yake yana wuyan miji Allah ya ba mu ikon jara wannan gaba kenan abu na gaba shine an ce mana idan mun yi aure to mu zauna lafiya da junan mu a samu al-mu'ashara bil ma'ruf abin da ake nufi da al-mu'ashara az-zawjiyya shine ma yakunu bainal zawjaini min al-ulfati wal indimam abinda ake samu tsakanin miji da mata na haduwar kai da hadewa ki matsi shi ya matsi ki a zauna kusa da juna a ji ana kaunar juna mutum ya rinka jin matarsa mai taimakon sa ne ita ma ta rinka jin mijinta mai taimakon ta ne wannan sune al-akhlaq kyawawan halaye da dabi'u na kwarai wanda ake so a samu tsakanin miji da mata Qur'ani da hadisi sun nuna mana a zauna kyakkyawan zama al-ishratu bil ma'ruf bainal zawjayn kyakkyawan zamantakewa tsakanin ma'aurata Qur'ani ya kwadaitar da mu al-mu'ashara bil ma'ruf mandubun ilayhi wa mustahabbun an kwadaitar kuma an so ai haka kuma ita ma mace a bangaren ta tayi kokarin da za ta shimfida kyakkyawan rayuwa ga mijinta dan ya samu kwanciyar hankali da zama mai dadi ina so na baku misali ga wata mata a gidan annabi wanda ta kamanta wannan zamantakewa kyakkyawan zama da mijinta ita ce ummul mu'minina Aisha nana Aisha wata rana an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a duniya kan wa kafi so ku ji wannan tambayar a duniya wa kafi so sai yace Aisha yanzu ke in tambaye ki dan Allah in an tambaye mijinki a duk duniya waye fuso zai ce ki a tambaya nake yi wance take da garantin mijinta in an tambaye wa ka fuso a duniya zai ce ni ke ce ki daga mu ka duba ikon Allah ko mutum dai ba wanda ya daga a nan masallacin to duniya ta shaida wannan ya nuna zaman auren nan da ake yi zama ne na shinkafa da wake kawai shinkafa da manja yanzu gashi nan na tambaya a duk masallacin nan wace ce take da tabbaci yau a kasuwa yau a waje yau a wajen aiki in aka tambaye mijinta wa ka fi so a duniya zai ce matata na fi so waye take ganin mijinta zai yi mata wannan alfarmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi inna lillahi Allah sawai Allah sawai inna lillahi ga wata can a saurara a saurara wannan wa'azi nawa ya kamata in hada kayan han kara gaba kawai a kware da gaske tab ku da kanku kun san akwai matsala ga wata a can baya tana daga hannu amma kawarta tana buge hannun tana saukiya tana ba haka bane ma'ana ita tana dagawa amma kawarta ta san cewa ƙarya take yi mijinta baya san take da kenan wannan zaman aure da ake yi to zama hakuri da yake kawai kenan zama alallaba ne kawai to barin tambaya a saurara waye waye a cikin ku ya ku iyaye na mata wacce in aka tambaye ta a duk duniya wa ta fi so za ta ce mijinta ta fi so wace ce a cikin ku
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
shi ma babu to al
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
yanzu ke duk duniya mijin kika fi so Allah soyayya Allah yayi yasa yanzu auren dai kawai dai ana yi ne auren auren alallaba ne auren ayi hakuri kawai ku wannan ya nuna ku ba kwa son su su ma ba sa son ku eh shi yasa ake wahala Allah yayi mana to a saurara aji ajiyan da nana Aisha ce annabi an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk duniya wa ka fi so yace Aisha kai wannan mata ta samu matsaya matsayi ya kamata mata su bincika menene sirrin menene sirrin da nana Aisha take da shi har ta mallaki annabi yake mata irin wannan kauna abu na biyu wata rana annabi ba shi da lafiya a gidansa sai aka ji yana cewa aina ana gadan aina ana gadan dan Allah gobe ina ɗakin waye gobe girkin waye gobe kwanan waye sahabbai suka ce yuridu yawma Aisha tambayar da annabi yake yi ashe yana neman yaushe ne ranar girkin nana Aisha saboda tsabar kulawa saboda tsabar lura da shi ya rasulullahi ai kana cikin ɗakin wasu matan suna kuma jinyarka amma kuma ya kake neman ɗakin Aisha aka ce ƙwarai saboda sirrin da nana Aisha take da shi na rike miji wannan ta sa ko jinya annabi yake yi nema yake a kai shi ɗakin Aisha ta mai jinya in takaice miki zance daga ƙarshen rayuwarsa ma dai a ƙarshe da ciwon yayi tsanani annabi cewa idan Allah yana so a bada dama a bar shi a ɗakin matarsa Aisha ta jinyarsa yanzu a cikinku wace ce ta shirya kanta a cikin ku mata wace ce ta isa a wajen mijinta su biyu ko su uku mijinta ya rinka Allah Allah ta yi masa jinya ya zabe ki a cikin matansa ya ce shi so yake yi wance ce za ta yi mai jinya wace ce mai tausayi a cikin ku wace ce mai jin kai a cikin ku wace ce mai soyayyar miji a cikin ku wanda har miji in ya shiga halin kunci da rashin lafiya Allah Allah yake yi matarsa wance ta mai jinya akwai wanda wallahi wallahi Allah Allah zai ya fita a hannunta saboda bala'i da gashi na'am ku saurana na san ba ku san wannan karatu kuma ba za ku ji dadin sa ba amma gaskiya ce kwaya ɗaya mu gaya muku akwai matar da mai gidanta ba shi da lafiya yana fama irin ciwon nan ne mai wahalar sha'ani kuma rashin lafiya ce da yake da ita mai tsirfa da yawa sai yazo yana kiranta wance 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 yana kwance fa tana daga nesa me kake ta kira na kwarai kuwa yanzu cewa zaka yi a kawo ma kaza kuma sai an kawo ka ce kai ba zaka ci ba sai ce kunu kunu nake so kunu koko kunu ba zan kawo ba ba jiya ma ka ce a kawo maka aka kawo ka ce ba zaka sha ba sai ka ce a kawo kaza ka ki ka sha sai ka ce yaro karami shi kai jinyar taka haka kaza 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 wallahi wannan mijinta ne ba shi da lafiya take daga masa tsawa saboda zafin ciwo ya dame shi sai ya ji yana sha'awar kunu in an kawo masa ya kasa sha sai ya ce a kawo mai tuwo in an kawo ya kasa ci sai ya ce a kawo masa taliya in an kawo ya kasa ci sai ya ce a kawo masa wake in an kawo ya kasa lafiya ana da wannan labura inda ana so a samu mace mai kariyin ne mai kariyin mai iya daukan wahalhalu da juriya namiji ba kowace mace take iya wannan ba akwai wanda ya ce bayi da lafiya sai da ya kwana goma ba shi da lafiya ciwo ya jefar da shi a ɗakin matarsa wata gidansa biyu ne haka ciwo ya jefar da shi a ɗakin wata ciwon da ba zai iya tashi ba ya ce ina da mota wallahi malam ba zan iya tuka mota ba ya ce ranar girkin wanda nake gidanta ya ƙare waccar matar fa ta san ba shi da lafiya ya buga waya da ƙyar yake magana ya ce wance ba ni da lafiya ina ɗakin wance ta ajiye waya ta ce Allah baka lafiya Allah sauke ba kenan ba za ka dawo ba kenan so take a ɗauko shi mata shi a wheelbarrow a kawo mata ko kin san cewa matan nan ba ta je ta gaishe shi ba saboda bala'in kishi da rashin mutunci tunda a ɗakin kishi yadda yake ba za ta je ta gaishe shi ba ya ce malam haka na kwanta kwana goma a ɗaga a mirgina a ɗaga a mirgina bayan goman nan sai ta kira ni a waya sai ta ce wai ni kan girkin nawa wai an ɗauke min ne wai ni ba za a zo gidana ba ne girkin ya ce yanzu wance ina cikin wannan yanayi a ɗaga ni a kwantar da ni fitsari sai na yi afo ina zirga-zirga a kai ni asibiti mota sai an sa ni a bayan kujera a kai ni ba ki zo kika duba na ba amma ke maganar girkin ki kike yi ko ba da hakki ne ba da hakki ne da za a zo a cinye min girki irin wannan mata da a ce ana tsumagiya ya kamata a ce an zane ta da tsumagiya da a ce ana mata kyauta ba da ƙarshe sai take buga masa waya cewa wai ba zai zo ya duba su ba yau kwanansa goma ba zai zo ya duba su ba tace yanzu yace to yanzu tsakaninki da Allah da ni da ke wa ya fi cancantan a je a duba shi ai ba dabbobi ka daure ba da zaka yi kwanaki kaza ba zaka zo ka duba mu ba irin wannan dabi'a da mata kuke yi ya kamata ku gyara ya kamata ku kyautata yanzu kun ji matan annabi su suka yi ittifaki gaba daya suka ɗauki annabi suka kai shi ɗakin Aisha suka ce gashi nan tai maka jinya ba tare da sun yi faɗa da Lala Aisha ba kuma magana ta kulawa magana ta Allah zan gaya muku gaskiya iyaye na mata shi fa namiji in baki fahimci waye namiji ba za ki wahala shi namiji kamar jariri yake yaro ƙarami duk wanda ya fi kula da shi yana ririta shi yana bashi yana masa kaza ko yana masa wasa can yake karkata yanzu akwai ƴaƴan da ƙananan yara ne sun fi sabawa da yayyensu mata sama da iyayensu saboda uwar tana tafiya aiki ta bar yarinyar ko ta bar yaron da haka yaron ya saba da yassa da take riƙe shi tana masa wasa idan kuka yake sai in kanwar ko in yadda dauke shi ya ci amma ba lalle ya waiwaci uwar ba saboda bai saba da ita ba to shi ma namiji duk dakin da ake kula da shi duk dakin da ake masa hidima duk dakin da ake lura da shi na rantsa muku da Allah daya matan jama'a re ba kwa bi na bashin rantsuwa wallahi mijin nan sai ya fi karkata wata ta bugo mu dan Allah malam ina neman taimako ka agaza mu dangane lamarin aure na na shiga uku mai gidana ya juya mun baya na kasa gane kansa ya karkata wajen abokiyar zamana na rasa yaya zan yi in dawo da shi nace to ki haƙuri ki kwantar da hankalinki na fi kyautata zaton matsalar daga gare ki take na fi kyautata zaton an auro miki wacce ta fi ki wayo wannan larurar galiban mata guda biyu uku da suke zaman aure suna gamuwa da shi haka kawai zaki ga hankalin mijinki ya fi karkata can idan hularsa ne ya fi son ya ajiye a can in kayansa ne ya fi son ya ajiye a can in kudinsa ne a can yake ajiyewa idan wani abun arziki aka kawo mai sai ce akai gidan wanci akwai wanda fa wallahi tallahi da kayan sawansa sai dai ya je dakin kishiyar ta i canjo ita izo mata da kayan amma wallahi ita bata isa a ajiye mata a dakin ta ba sai dai a dakin kishiyar ta yanzu wannan mata ya za a yi wai ita bata gane masa ba ita gaskiya in abin nan me zai yi wai sauke mata nace a ki dai gyara kiyara dan ita mace wuka ce wata take wasa wata take kaifa wata ga shawara da na bata ku ji za su yi muku zai muku amfani yaya mace za ta magance matsalar mijinta yana karkata zuwa ga wata idan kika fada cikin wannan larurar yaya zaki ki dawo da mijinki kuma me yasa maza suke karkata su koma kan wasu daga cikin matan su yana da mata biyu yana da mata uku amma gaba ɗaya hankalin sa yafi koma kan can ke mata aure ne ita ma mata aure ne nace mata ba mamaki waccar matar ta fi ki karanta mijin ta gane me yake so me baya so idan mace ta gane me mijinta yake so me baya so kuma ta yi kokari ta yi aiki da wannan to mijinta ba zai ta kukubuta daga hannunta ba wataƙila ta fi masa abinci mai kyau ku ji da kyau ku kalle ni da kyau wallahi mace tana iya mallake mijinta saboda tsabar iya girki da yi masa ƴan abubuwa na gefe-gefe ba wai kininki mai gidanki kullun tuwo miyar kuka da koko da safa ba ana yin ƴan abubuwa a gefe-gefe ƴan kayan shaye-shaye na halal ƴan makulashe da zaki tanada bai san da su ba namiji akwai kwadayi inda ya san ya zo daki za a rinka dan zuwa mai da wani dan kwano a saurara ku ji mana din mai gidan da idan ya zo dakin ki da kun zo kin dan gaishe shi ina gajiya lafiya kina gefen sa sai yaga ki ce bari in zo yaga kin dan shiga kitchen kin zo da wani kwano ba fa ranar girkin sa ba sai ki ce bismillah ya bude ya ga wata lafiyayyar kankana da mangwaro mai kyau da tufa mai kyau ashe kudin ki kika tara kuma kin san yana so kika bashi ya dan taba kuna hira kina dan ci yana ci gobe sai ya dawo wani lokacin kuma ina irin yan kajin nan na bakin titi masu haka ban kararrun kajin nan ki tara kudin ki Allah ba sai ya taya miki ba ki tara kudin ki tanada wata ranki sa a sayo miki kazarki mai kyau ban kararriya ki gyara ta ki mata gashi mai kyau ki sa ta a kwano ki gani yana zuwa kuna gaisawa kice bismillah. Akwai wani namijin da za a bashi cinyar kaza bai zai karba ba? Karba zai. A ransa zai ji cewa lalle matar nan tana so na tana sai mun abin da ba ni na bata kudi ba. Kuma wannan dabarun koda da kudin cefane ne kika yi hikimomi irin naku na mata. Kika waftari can, kika bugi can, kika harhado. Kika dan samar masa abin da zai ci da kudin sa da aljihun sa ba laifi kika yi ba. So ina gaya muku mace tana iya mallake mijinta ya so ta ya kaunace ta billahi alazimu da tukunyarta da kitchen dinta. Abinda ba kwa ganewa ku mata, namiji zai iya yin sati guda bai yi alakar aure kwanciya da mace ba, sati guda zai iya rabuwa da ke bai kwanta da ke ba, amma bai isa ya sati guda bai ci abincin ki ba. Ban sani ko kun gane kenan. Idan har zai iya hakuri da ke sati guda, wani ma wata guda, kuma ya ci gaba da rayuwa da ke, amma bai isa ya hakura da cin abincin ki sati guda ba, ya kamata ki sakaci da kulawa da abinci? Abinda kullun sai ya neme shi, abinda kullun mijinka sai ya zo ya neme shi a wajenka, ai bai kamata kai sakaci akan sa ba. Amma ya zama baki ya abinci ba. Yanzu wata idan ta zo ta tuka tuwon saman bita ta kawo shi, wallahi ba zai ciwa, kana dora masa hannu sai ya baje kawai. Ko kana cin sa kana jin sa danye, baki iya miya ba, baki iya tuwo ba. Ga ƴan matan zamani sai shegen nuna kyalkyali na banza da kwalliya na iska, amma bata iya komai ba. In ta shiga kitchen ba abinda ta sani. Wannan ba daidai bane. Kin gama kwalliya, kin gama rataye jaka, kin gama saka gilas, kin gama wane ne wane ne, amma a kitchen baki iya komai ba. Sai shegen bugawa samari waya. Hello, hello, kana lafiya? Yaya kaza? Wannan tsiyar kika iya, amma baki iya kitchen ba. Shirme ne namijin wannan zamanin, za ki gama hello hello dinki ya zo ya aure ki ta gana miki azaba. Duk lokacin da kika yi abinci ya gagara ci, sai kin fita a ransa wallahi. Da ku kula da wannan. Hatta matan annabi wallahi suna mai tanadin abinci cika yayin da ya zo ɗakin su gaishe su, ko da ba ranar girkin su ba, su ba shi wani abu. Amma me yasa matan ba washe matan ba fulatani ba ta yi? Yanzu wani gyada yake so a maro, gyada kwaman gyada naira 5 naira 10 za ta ce miki gyada, kin san yana so, sai ki saya ki bushe ta, yana zuwa ki dan miko masa, tunda ke talakace sai gyada zaki iya saya. Wani yanzu zaki ga yana sha'awar rake, kin karanta shi kin gane me yake so. Wannan na muku bayani ne misalin a zaman kauye. Wani yanzu yana son bushasshiyar gyada soyayya, yana turawa a siyo masa. Wani kuma alala yake so, yana son alala. Wani kuma awara yake so. Wani kuma cincin yake so. Wani kuma cake yake so. Yanzu ba za ki yin wannan ba, kawai sai dai ki ta ninki ma masa tuwo 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 tuwo, saboda shi dan uwana ne mai son tuwo. A kashe mu da tuwo saboda Allah. Sirri ne wannan, yana da amfani, ki kokari ki gane. Nana Aisha annabi ya ce yana santa, idan ya zo ba lafiya jinya sai ya ce a kai shi ɗakin Nana Aisha. Kuma Nana Aisha a ɗakin ta annabi ya rasu. Nana Aisha saboda ƙaunar da take annabi, wallahi idan ya zo wata rana za a sha ruwa, suna shan ruwa, sai ta duba inda annabi ya sa bakinsa, kofin ko kwaryar, in ya sha ta haka, in ta zo za ta ce ita ma ta dora bakinta a wurin ta. Nana Aisha saboda soyayya da take nuna annabi, idan ta zo rantsuwa sai ta rinka cewa wa rabbi Muhammad, na rantsi da ubangiji Muhammad. Annabi yana jin dadi. Nana Aisha idan annabi ya zo gidanta zai yi baccin rana cinyarta take miƙewa cinyarta take miƙewa yayi filo ba za ta kawo mai filo ba sai ta sa yayi filo da cinyarta kin ga za ta mai fifita kin ga za ta kula da shi akwai wata rana yaki aka je yaki annabi yana wajen nana Aisha yana hutawa aka zo aka ce a tashi annabi ayi masa magana a samu a tafi Abubakar ne yazo zai wa nana Aisha magana sai ya tarar da annabi yana kwanci akan cinyarta yayi filo ya dauko itace shi baya so yayi magana muryarsa ta tashi annabi sai ya samu itace dogo sai yake zungurin yatta sanana Aisha ya zungure ta yace ki tashi mu tafi a tashi mu tafi nana Aisha tace idan ya zungure ni sai in shanye zungurin bazan yi motsi ba dan kar in tashi annabi daga bacci dan kar in tashi annabi daga bacci yanzu ke kina kiyayewa baccin mijinki ke mijinki yana kwance yana baccin safe ko ya shiga gida ya kwanta yana hutawa yana kwance zaki zo kice tashi tashi ana sallama tashi 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 ana sallama baba wannan idan mutum bai huta a gidansa ba ina zai huta ai ya kamata matarka ita ce bodyguard din da za ta hana ka a tashi ka a bacci in kana hutawa sai a gaya wa masu sallama a ce mai gida ya kwanta yana hutawa a kyale shi yanzu wata danta ne zai zo yana neman kudin bread mai gidan yana kwance bai tashi ba wallahi sai ta tura ƴaƴa ta ce ku je ku tashi shi ku ce ba ku kudin tara saboda ba ki da tsari mutum yana kwance sai dai ya ga ƴaƴansa suna ta dukan kafarsa baba za mu tafi makaranta ke ba ki da dabarar da za ki yi sallaman yara su tafi makaranta ba sai sun tada ubansu ba haka kike ba haka kike ba nana Aisha mace ce yarinya karama a cikin matan annabi amma ta yi fice wajen kula da annabi to yanzu ke mai amfani yarinta take ga ki da yarinta amma da kazanta ga ki da yarinta da zazzafan kishi babu abin da yake cutar ku a gidajen mazajen galiban irin mugun kishi kuma ba ku so ai magana akan kishi kuma mu kuma dole sai mun yi muku magana akan kishi na'am dole ne mace a same ta da kishi amma kishi na hankali kishi na tunani kishi na sani ya kamata kuna da Aisha da muke faɗa tace ana mar'atul ghayur ni mace ce mai kishi tace duk matan annabi ba wanda ya kai ni kishi amma alhamdulillah ta yi controlling din kishin ta ba irin kishin ki bane na zubawa yar kishiya maganin bera ki kashe ta ba irin kishin ki bane na kulla gaba da abokiyar zama shekara guda ba ku magana da ita kwanan nan da azumi a karatunmu na mata wata mata ta turo min da takarda cewa tana neman in ba ta shawara me ya faru wai fa da azumin nan wai jiya da daddare wai kishiyarta ta zo neman ta ɗakinta da wuka ƙarfe 2 dare za ta yanka ta ta ce malam Allah ya taimake ni na gudu makota a can na kwana wai saboda zafin kishi ta kai ga yau kishiya da kishiya suna zaune a gida ɗaya ɗaya ta gudu ta tafi makota ta kwana saboda tana jin tsoron kishiyarta za ta zo ta yanka ta da daddare na tambaya a garin na ce daman ɗabi'arku ne haka kuna yi suka ce a yau ai malam a garin nan kishiya ta kwantar da ƴar uwarta kishiya saboda bala'in kishi ta mata yankan rago wannan wani irin bala'i ne, wannan wace irin fitina ce, wannan wani irin musiba ne ya ku iyaye na mata. Mace mai zazzafan kishi tana da wahalan sha'ani, mace mai zazzafan kishi ita ce zaki ga da ci da sha da wurin zama, amma wallahi zaki ga tana bushewa tana kekashewa fara ce sol, amma ta yi baki kirin saboda bakin kishi. In kin ga mace tana motsewa tana bushewa tana yankwashewa tana yakunewa, akwai ci akwai sha akwai kaza akwai kaza, to wallahi ku bincika zazzafan kishi ta sa a ranta, ba ta iya bacci. Wani fa saboda zafin kishi cewa akai kwana take a kansa tana sheka masa hawaye, kin san me yasa? Ta ga yana gina wani daki a can, daga fara gini kawai bai yi magana ba, ai tunda naga ka fara ginin nan wallahi tallahi na san aure za ka kara. Haka yake ta kwana a kansa tana hawaye, kun san mata akwai yaudara da hawaye, in mace ta rena ka sai ta taiba kuka, in baka gane ba kukanta sai gigita kai canja maka sha'ani, to an gane wa zai da zuwa ta masa kuka a cuce shi ki kukanki. Wani tazo tana kuka yace Allah sarki, yace ki gama tas ki zo kuma mu bayanin gaskiya da gaskiya. Ayo ai shine, ai shine ni ba yanzu daga dama ba sai in fashe da kuka ba kwarai kuwa. To ku kuka wani abu ne a wajen ku? Ai mace kuka ba wani bane, ba wani abu bane a wajenta, da haka sai ta ce sheka masa hawaye kawai dan ya gantan ta ga yana gini. Wani kuma hira ne ta ga ya daina zuwa, hira ne baya dawowa gida da wuri, da kullum bayan isha'i zai zo da yara a zauna abin, amma yanzu ta ga sai ya kai karfe 11:30 gaba ɗaya sai hankalinta ya tashi, sai ta rinka buga wayarsa sai ta libiji. Kun san daga cikin hanyar da mata suke yi wato na rashin kirki, ku ji tsoron Allah abinda kuke ba kwa kyautawa. Wallahi mace in tana so ta gane mijinta ko hira yake ko zance yake da wata, in ta ga ya dare bai zo ba sai ta rinka buga wayarsa, da ta ji busy sai ta ce yana kiranta ne, hira suke da budurwarsa, sai ta kashe. Bayan minti 5-10 sai ta daɗa kira, in ta ji busy to ta sai na, da haka da ya dawo gida ranta a ɓace. Abinda za ta fara kai farmaki yana shiga ban ɗaki, wayarsa za ta ɗauka sai ta duba sai ta ga in ba mai wayo ba ne, in ba ya goge ba, dan yanzu mazan ma suna ganewa, in ka gama wayanka sai kai deleting sai ka goge, in ka karanta message ɗinka sai kai deleting sai ka goge. Da ta duba ta gani shikenan, da haka dan Allah ku rage wa kanku kishi, baki saki hana miji ya ƙara aure ba. Kuma mazan wannan zamani tabbas suna hira da mata ko shakka babu, wasu ma da alamar tsoron Allah, amma wallahi ba kirki bane da su, in dai an zo hira da mata ba magana. To ki jefa kanki cikin ruwan sanyi, kar ki jefa kanki cikin ruwan zafi ki kone wallahi, kuma ki lallabi mijinki ku gama lafiya da shi. Matan da suke da zafin kishi suna gaba da abokanan gaba, wai na ce abokanan gaba ina nufin kishiyoyinsu, ku ji tsoron Allah ku gyara. Yanzu akwai matar da ba a ga maciji tsakaninta da ita da kishiyarta. Na farko dai inuwa ɗaya ba ta haɗa su, suna gida ɗaya, in wance ta fito tsakar gida to wacce yau yini za ta yi a ɗaki. Direba bai isa ya haɗa su a mota ɗaya ba, in za su je unguwa ko makaranta, makarantarsu ta islamiyya guda ɗaya, amma sai dai direban ya ɗauki wannan ya kai ta, ya dawo ya ɗauki wannan ya kai ta, saboda ita ba ta iya haɗuwa da kishiyarta a mota ɗaya. Idan za a je unguwa mai gidan bai isa ya haɗa su ba, a saurara ya isa ko ku saurara ko ne face yanzu yanzu tashi, to a saurara. Ana ta kuskus ina jin na zunguru wani gurin kenan. Akwai wanda tace tunda nake muka yi aure Allah da yi ni yau sama da shekara barkate ban taba ganin kishiyata ba, ban taba ganina ba, mu taba haduwa ba, ƴaƴanmu ba su taba haduwa ba, wannan kuma ni ina ganin ba laifin su bane laifin mijin ne akwai matar da ta zuba magani na guba wa ƴaƴan kishiyarta ta kashe dan kishiyarta akwai matar da saboda zafin kishi ta kai kishiyarta gidan muka aka yi mata magani din ranar da mai gidanta yazo girkinta jini zai tarar da ita tana yi kin ga mace tana ta zubar da jini ko yaushe jini 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 to ba mamaki san mu akai mata kuma jinin da zai fi karfin likita likita zai duba ya duba ya tarar da ita lafiya kalau amma din ranar da mai gidanta yake dakinta wallahi da fumfas a jikinta ko da auduga a jikinta jini sharkaf daga haka zai zo ya gama zurga zurgar sai ta fi ta gamu da sharrin kishiya akwai wanda ba jini aka saba mijin aka kashe ba wai kashe shi ya mutu ba a'a mazakutarsa aka kashe kuma mazakutar tasa an kashe ta a iya daidai ranar da yake kwana a ɗakin abokin zama wallahi ko satin nan akwai mutumin da ya zo ya ce mun duk ranar da ya shiga ɗakin matarsa yau shekara bakwai wallahi tallahi ba ya iya saduwa da ita motsewa yake gaba ɗaya a nemi al'aurar tasa a rasa amma yana fita zai dawo namiji matan wannan zamani duk gidajen bokaye da gidajen waɗannan malamai marasa tsoron Allah wallahi sun san su zirga zirga a gidan boka ba wanda ke cin kuɗin mata irin bokaye ta je ta kai kuɗi a illata abokiyar zamanta akwai wanda ta cewa abokiyar zamanta tana zuwa shekarar farko ta ɗauki ciki ta ce har ma kin samu gindin zama har kin fara haihuwa to wallahi kin gama haihuwa a gidan nan ta ce ga ki ga mai gidan ki haihuwan gani ina tabbatar miki matan nan har yau sama da shekara kusan 20 wallahi ta daina haihuwa amma ranar shekarar farko kafin sanmun ya hauta Allah ya taimake ta ta haifi ɗa ɗaya yana nan ɗan a raye ya girma har ya yi aurensa amma fa wallahi ba ta ƙara haihuwa a gidan nan ba ita wacce ko ‘ya’ya a kai a kai a kai a kai a kai yimu yimu gaba ɗaya ‘ya’yan ‘ya’yanta ne amma ta hana kishiya ta ƙara haihuwa ta je ta yi ƙulle ƙullenta Allah ya ƙaddara abin ya faru tana murna za su shiga da to irin wannan sai a yi addu’a Allah sa ta riga mijin mutuwa ba dai damun burin a samu gado ba ne da nan nake gaya wa mata kuskure ne zaman da kuke yi a gida kuna miƙe ƙafa ba kwa neman kariya wa kawukanku duk mace da ta yi aure ko da kishiya ko ba kishiya in ba kishiya akwai uwar miji idan ba uwar miji akwai ƙannen miji mata wannan ƙannen miji ƙanwar miji yayar miji wasu fitinannu ne kishi suke yi da matar ƙanin miji ko yayan miji wallahi kamar su ne kishiyoyinki kar ki zauna haka ki nemi kariya ki nemi tsaro me kariya da tsaro yawan karanta Qur'ani yawan zikirin safe yawan zikirin yamma yawan zama da alwala duk inda kika ji ana raba addu'a ta sunna ta neman tsaro da kariya je ki karba samu hisnul muslim ɗinki mai kyau ki ajiye a sallayarki kina yawan yi samu littafinki na addu'a wa ruqa minal kitabi wa sunna addu'o'in da annabi ya ce a rinka idan neman tsaro da kariya ki rinka yi lazimci karanta suratul baqara mai da qul huwallahu da falaki da nasi wuridinki rinka yin tasbihi in zaki kwanta bacci yawaita yin sadaka wallahi sai dai kishiya ko abokiyar gaba ta ganki ba inda ta iya dake amma matsalar ku kuna da yawan bacci matsalar ku kuna da yawan gulma matsalar ku kuna da kin karanta qur'ani matsalar ku ba kwa san yin addu'a sai shegen sha'awar ku je gidan boka ya ci kudin ku kuma ba addu'ar yake ba shi ma kansa in yayi addu'ar Allah baya karba yaya za a yi muku addu'a dan haka duk matar da take neman ta samu kariya da irin wannan fitintinu na zamani na zaman aure to wallahi ki rage bacci duk ranar da mai gidanki baya nan ba a girkin ki yake ba tashi kira ya dare goshin ki baki kin saboda sallah wallahi sai dai a ganki a barki wata ta fada suke da kishiyar tana zuwa gidan boka tana tace ki je ba gidan boka zaki je ba in kin ga dama ki je gidan shedan ni kuma da rike dare da rike karatun qur'ani nace kin yi daidai duk wacce ta rike qur'ani duk wacce ta rike sallar dare duk wacce ta rike azumin litinin alhamis ta rike sadaka wallahi da yaddar Allah sai dai kishiya ta ganki ta barki wata ta zo hankalinta a tashi ta hana ni zaman lafiya ta yi kaza nace ki rinka sadaka in kin yi abinci ki rinka ba almajirai kai ki zama marowaciya ki rike miji ki kyautata wa miji ki kyautata wa uwar miji ki kyautata dangin miji kuma ki rinka sadaka saboda ku yanzu babban matsalolin ku ku wa kanku kanku shine matsalolin ku yanzu anan cikin kwakwalwata dinnan larururi na mata da nake da shi matsaloli na wancin da wancin da wancin da wancin da wancin ba zai lissafa ba amma da ikon Allah duk matan da aka bata addu'a ta rike to zaki ga sai dai kiga ana jin tsoranta to amma ba kwai ba kwai auren ki shine mutunci ki auren ki shine kimar ki auren ki shine darajar ki duk wacce ta bari kishiyarta ta kore ta tafi da ita titi to baki da abokiyar gaba irin ta wata ta ce wallahi malam iko sai Allah sai rabbani ina zaune da miji na lami lafiya a ido na yarinya karama da bata kai ni ba ta zo ta kore ni yau malam da ina zawarci yau shekara wajen 5-6 na rasa wanda ma zai aure ni mai gida na kuma ba wanda yake ki iri na ni kuma ba inda nake so in koma irin gidan miji na amma ga yarinyar nan tana shakata tana yi wa ƴaƴana azaba nace ke kika jawo yaushe zan bari wata ta kore ni a gida nan ai ba zan koru ba ba dai rike miji bane wallahi miji zai ga hidima na fitar hankali kwarai kuwa to da yawa mazajen ku suna karkata a wajen ku akan kulawa wannan mata nace mata watakila ta fi ki tsafta watakila ta fi ki rairayar miji ta rairaya namiji yana so idan ya dawo a fuskanci shi da dariya a fuskanci shi da sakin fuska a ce fuskanci shi da walwala to amma matsalar ku a ku ba haka kuke ba mai gida ya dawo a turkune kin murtuke fuska wata ma sai gatsi ne wata wai miji yana zaune kawai ba ai ko sai ta gani tana gatsina masa haka kawai nace wannan aljanu ne da ita me ya miki zaki rinka masa gatsine kuma ke yanzu ki rasa wanda zaki yi gatsine sai mijinki ashe yana hangota wata ta turbine ta bata rai yazo yace yau wance wance yau wance suwiti na me ya same ki haka rai a bata ce haka nake haka Allah yi zaka canja ki ne ke duba ba ya ce mata wai suwiti fa daman ƙarya yayi ba suwiti bane ba watakila kapso ne wadaci wai haka take wai zai canja ta ne ina za a yi zaman lafiya da mace mai turbin fuska ba ta dariya namiji yana so dariya walwala murmushi sakin fuska a zo a zauna kusa da shi ana masa hira wata ta ce ba abinda mai gida na yake so irin idan ya dawo abu na farko ya ga na zo na tarbe shi na ce sanni da zuwa ya ga fuska ta ya ga haƙori na ya ce sai ya ji farin ciki ko an bata mai rai wallahi in ya zo gidan sai ya ji ya manta ta ce abu na biyu da nake fara masa ni nake nuna mai inda zai zauna ni nake cire masa kaya hula bana barin su ya cire wallahi in na ganshi da gumi daman da mafici na yana zuwa kawai zan fara fifita shi sai naga ya bushe karkab tace in kawo masa abinci tace bana bari ya zuba abinci ni zan zuba masa yace zuba min kaza in zuba tace kuma ina zaune a gefen sa ina bashi labari mai dadi ina kallon irin loman da yake da santi da yake akan abincin da na masa tace haka mutumin nan zan zuba ido sai ya cinye abincin nan tas in dai ba kwanuka na in ce alhamdulillah bukata ta biya tace daga nan sai in duba me yake so in yi masa wani kuma yace wallahi malam babbar matsala ta in na dawo gidana sai na gama kewaye gidan nan ina kiran matan nan dudu ina kike ne dudu kande ina kike ne gani na dawo dan Allah ka jira ni nikam na ce ma ina zuwa haba da Allah haba dudu haba kande yace idan na dawo wani lokacin sai in tarar da ita ta kunna talabishin da ita da ƴaƴanta suna kallon drama ko suna kallon wani abu yanzu in kare sallama da zan yi wallahi ba wanda zai amsa mu ina zuwa zan wuce daki na in je daki na in zauna in cire hula ga uban zafi in rasa inda zan yi ba a kawo min ruwa ba ba a kawo min abinci ba tana fanan falo tana zaune tana kallo mai gida ya dawo ba za a bi shi ba ba abinda namiji ya ki irin ya dawo a ki kula shi kuma ba abinda namiji ya ki irin zai fita ba za a zo a taimake shi ba a taimaka mai wajen daukan kayansa a taimaka mai wajen saka gilas ɗinsa a taimaka masa wajen daukan birarsa a taimaka mai wajen zaben kayansa a taimaka masa wajen bashi turarensa a taimaka masa wajen kaza amma mace sai ta tafi sai dai miji yana ta kira a kirawo ki ki zo a kirawo ki ki zo wannan ba ki da tsari yace haka zan zo in sha zamana sai na tashi na daga labule na ce wai ke kan wai wai ke wace irin banza ce ba za ki kawo abinci na man dan Allah kai hakuri ina zuwa ba mu gama kallo bane ba eh ba za ta zo ba sai ta gama kallo na ce baka zuwa ka fasa talabishin din ko ka cizge wutar talabishin din ka hana kallon a gidanka yaushe za ka dauki wannan wulakancin a gidanka ka zo wai ka dawo gida ma ta kai ta yi banza da kai tana kallo wallahi sai ka je ka kakkabe talabishin din ka ciro ta daga jikin gini ka dire ta a ƙasa ka kwance socket din ka ce kuma an daina kallon daga nan har zuwa shekara uku da rabi ka ce a kula da ni sai an zo an baka hakuri reni ne wannan sunansa mai reni in mace ta rena da mijinta ba wulakancin da ba ta yi masa reni ne wannan ai banza da miji wai ya dawo wai ba za a kula shi ba wani ba zuwa ya dawo da kayan cafa ne niki-niki wai shi ya riga ya burge ya dauko nan tattasai da tumatir nama naman kai naman kaza ya dauko niki-niki ya shigo da shi ya zo yana ci sallama wallahi tana ganin saki ta ki ta kula shi ya kare sallama ya ce wance ashe tana daki ta ce me ya ce na dawo ne ki zo ki karba ta ce ka aje yana wata ma da ta rena cewa ta yi ka kai kicin mana kwarai kuwa haka kuke ayi ai in kun samu gindin zama ai halin ku bai da kyau shi yasa wasu mazan gasa matansu da suke kamar gashin masara in an zo sai dai a ce to su dan rage gashin ba wai su daina gaba ɗaya ba a su dan rage wuta kaɗan saboda halin ku bai da kyau da yawa daga cikin ku wannan wulakanta miji ne da matar da take me da ƴaƴanta abokanan hiranta ta watsar da mijinta in ta je ta mai abin da za ta mai ta zubar da shi kawai sai ta koma tana hira da ƴaƴanta mijin fa wallahi ba ta yi su zauna da shi ba akwai mazajen suna son su hira da matansu amma wai wulakanta bari a wulakanta shi wai ai ita yanzu ita ta samu gindin zama ba za ta koru ba ta samu ƴaƴa a gida ta samu abokanin hira ba ruwanta da miji akwai mijin da fa in dare yayi fa sai ya tashi karfe 2 karfe 1 yaje yana kwankwasa kofa yace jira nake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ya jira yake ba za ta zo ɗakin sa ba ba za ta zo ba cewa take sai ni za a zo za a neme ni ne za a zo a same ni haka take faɗa shi yasa wannan wallahi idan yace zai yi kishiya ba za mu taba hana shi ba za mu ziga shi ne miki kishiya dan maganin mace mai irin wannan kishiya ka samu kishiyar da za ta rike wuta ta yi kokarin bayan girkin ta ma tana wawuran girkin wata ma kwarai kuwa yi irin wannan kishiyoyin da za da miji ya je yana ɗakin wata ba saboda tsabar bin miji da kula da shi sai a kira shi a waya kai ka gaji kai da ka da miji ya isa miji ya zo ɗakin ki abokiyar zama tana masa waya kai za su wargaza wurin nan gaba ɗaya wallahi ku yi haƙuri wata ta ce ita abin da yake damunta wai kishiyarta ne wai take kiran mijinta idan ta zo fa ranar girkinta ne fa sai a kira mijin wai sai abokiyar zama ta kira kana lafiya ka isa gidan ne ko baka isa ba sai ya ce na isa sai ta ce masa ka ci abinci ba fa ranar girkinta bane ba yana fa ɗakin kishiyarta wai sai a kira shi sai ta ce ka ci abinci in yace na ci sai ta ce masa ka koshi ko ta ce ta baka abinci ko har yanzu bata baka abinci ba in baka samu abinci ba ka zo yanzu ga abincinka anan to kin ga waɗannan matan su suke mallake muku mazaje a bi miji da kulawa duk da wannan din ba daidai bane a rinka bin miji har ɗakin ɗaya matarsa ana bincikansa irin wannan ba daidai bane kuskure ne to amma me yasa zaki bar kofa wata ta yi miki wannan so waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli na zamantakewar auratayya da suke damun mu a ƙasar Hausa idan Allah ya taimake ku kun gyara za ku ji daɗi idan ko ba ku gyara ba to ku za ku wahala wannan janibin mata kenan babu lokaci da na kawo muku kuma janibin maza su ma matsalolinsu da larurorinsu da ciwon kansu da damuwarsu ubangiji muke roƙo ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman Allah ya yafe mana bari in dakata a nan wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma walhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.